sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A gasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za ku kuma iya kama mu a kodayaushe a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Hukumar hukumomin yankin Hong Kong sun dakatar da wani shiri na mika waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar China. An samu ra'ayi masu sabani a tsakanin Amurka da Guatemala kan kwararar bakin haure. Sannan wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta WHO ta gudanar ya cimma matsaya kan matsalar barkewar cutar Ebola a gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande yayi da sabon rantsatsen gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle akan matsalolin harkar tsaro da suka addabi jihar. Sannan za ku ji cewa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya wasu kungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani gangami a gaban ofishin jakadancin Sudan. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomin yankin Hong Kong sun dakatar da wani shiri na mika waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar China domin a yi musu shari'a. Shirin da ke kunshe a wani kuduri wanda ya haifar da gagarumin zanga-zanga a yankin. A yau Asabar shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Lam ta bayyana cewa za a dakatar da shirin har sai sun kammala tuntubar masu ruwa da tsaki kan wannan lamari.
After repeated internal deliberations over the last 2 days,
Carrie Lam kenan take cewa bayan tuntuba da aka yi ta cikin gida cikin kwanaki biyun da suka gabata, ina mai sanar da ku cewa gwamnati ta yanke shawarar dakatar da yin sauyi ga dokar. Sannan za mu fara tattaunawa da dukkanin bangarorin da abin ya shafa. Ita ce wannan doka da yankin na Hong Kong yake so ya kirkiro ta kunshi aikawa da duk wani da ake zargi da aikata wani babban laifi zuwa China domin a yi masa shari'a. Wannan shiri ya fargar da al'ummar yankin na Hong Kong waɗanda suka ki amincewa lura da irin bambancin dokoki da bangarorin biyu ke da su. Wannan mataki ya kuma sha suka daga kasashen waje inda Amurka ma ta Allah wade da shi. An samu ra'ayoyi masu sabani a tsakanin Amurka da Guatemala kan wata yarjejeniya da za ta dakile mutanen da ke fitowa daga yankin tsakiyar Amurka domin neman mafaka a ƙasar ta Amurka. Hakan na nufin burin gwamnatin shugaba Trump na ganin an zauna an tattauna kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta kwararar bakin haure cikin gaggawa zai fuskanci tsaiko. A cikin wani rahoto cikin gida da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana. A baya wata tawaga mai mambobi uku ta yi tattaki zuwa Guatemala domin neman amincewar wani kuduri wanda fada White House ta tsara wanda kuma zai samar da wata ƙasa ta uku a matsayin mafaka tsakanin Amurka da Guatemala. Karkashin wannan matsaya da Amurka take so a cimma za a tilasta wa bakin hauren da ke fitowa daga ƙasashen El Salvador da Honduras su nemi mafaka a Guatemala wacce ta kasance mashigi ga bakin hauren kafin su ratsa ta Mexico su kuma dangana da Amurka. Kimbin wannan mataki zai sa Amurka ta maida bakin hauren zuwa kasashen su na asali muddin suka ki neman mafaka a ƙasar ta Guatemala da farko. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa a ranar da aka yi zaman tattaunawa na farko akwai alamu da ke nuna cewa Guatemala ta yi wa buƙatar ta Amurka mummunar fahimta inda ta nuna cewa za a dora mata wani gagarumin nauyi. Wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar ya cimma matsayin cewa matsalar barkewar cutar Ebola gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bata zama buƙatar gaggawa da kuma bin wato abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba. Amma kwamitin ƙwararru ya yi gargaɗin cewa rashin isasshen kuɗaɗe na barazana ga yakin da ake yi da cutar mai saurin kisa. Praveen Avislan shine mukaddashin shugaban kwamitin gaggawa a hukumar ta WHO.
We risk to see restrictions on travel and trade. We risk to see airlines.
Yace akwai yiwuwar mu ga an dauki matakan dakatar da tafiye-tafiye da harkokin cinikayya da kuma rufe kan iyakoki. Hakan zai matukar shafar tattalin arzikin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Sama da mutum 1400 suka mutu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, sannan sama da mutum 2200 suka harbu da cutar. Hakan yasa a wannan karo na barkewar cutar ya zamanto mai matukar hadari a yankin arewacin lardin Kivu da ke fama da tashin-tashina. Tambayan irin wacce aka gani a shekarar 2014 a yankin yammacin Afirka wacce ta kashe mutum 11,300. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet za ta kai ziyara ƙasar Venezuela a ranar Laraba mai zuwa, a cewar wata sanarwa da ofishin ta ya fitar. Shugaban za ta gana ne da shugaba Nicolas Maduro da jagoran 'yan adawa Juan Guaido, sannan za kuma ta gana da mambobin Majalisar Dokokin ƙasar wacce Guaido ke jagoranta, baya ga shugaban kotun kolin ƙasar da Attorney General ɗin ƙasar da za ta tattauna da su. Wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Venezuela ke fuskantar rikicin siyasa. A dai watan Janairun da ya gabata ne shugaban 'yan adawa Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi, bayan da zargin cewa Maduro ya muɗe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Mayun bara, tun kuma bayan da ya ayyana kansa a wannan matsayin ne ƙasashe da dama suka mara mai baya, ciki har da nan Amurka. Sakataren tsaron Amurkan Pat Shanahan ya ce Amurka na ƙoƙarin cimma wata matsaya ta ƙasashen duniya a yankin Gabas ta Tsakiya, bayan wani hari na goshin asuba da aka kai kan wasu tankokin mai a yankin gabar tekun Gulf da ke Oman. Amurka dai na zargin Iran ne da kai wannan hari, kuma sojoji sun gabatar da wani hoton bidiyo da ya nuna wasu mutane a wani jirgin ruwan Iran da ke sintiri suna cire wata nakiya da bata tashi ba a wajen har-haren. Wani kamfanin kasar Japan ne ke da mallakin ɗaya daga cikin tankunan mai suna Kokuku Sangyo, sannan ɗayan kuma mallakin wani kamfanin kasar Norway ne. Kamfanin jirgin labaran kasar ta Iran na IRNA ya rawaito cewa dakarun ruwan kasar ta Iran sun ceto mutum 44 daga tankokin man, sannan bisa ga dukkan alamu an yi amfani da nakiyoyi ne wajen kaiwa tankokin man har-haren.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da matsalolin tsaro suka addabi jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya da tashi-tashen hankula da kashe-kashe, abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da sabon rantsatsen gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle akan wannan batu, inda ya fara da tambayarsa kamar haka.
Wani irin mataki ne za ka ɗauka ko kake ɗauka dangane da matsalolin da suka addabi jihar Zamfara, matsalar tsaro wanda ya bambanta da abin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi?
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamar da ka sani, ita harkar tsaro a koyaushe abu ne wanda ɓoyayyen abu wanda ba zai yi ba kaje kana faɗarsa ga jarida ko ga gidan talabijin da sauransu. Abinda mutane ke so su gani dai shi ne na an samu ci gaba. Muna ɗaukar matakai da dama na ganin cewa mun kawo wannan matsala ta rashin samun tsaro a wannan jiha tamu ta Zamfara, amma dole sai mun rufe idanunmu domin akwai abubuwan da dole ne sai an yi su. Misali, ba za a bar mutane suna ɗaukar doka a hannayensu ba kuma a zura ido a ci gaba da tafiya haka nan. Idan babu doka a ƙasa, shi zai sa za ka ga cewa kowa na abin da ya kama. To, abu na farko da za mu fara shi ne mu tabbatar da cewa mutanen Zamfara sun bar ɗaukar doka a hannunsu. Sannan kuma mu tabbatar da cewa su waɗannan masu wannan illa ɗin mu ga za mu yi mu zauna da su mu ga cewa an yi samu sulhu tsakanin gwamnati da su domin su dakatar da kashe-kashen al'umma da suke yi. To, idan muka ɗauki wannan mataki da sauran matakai da ba sai mun faɗe su ba, na san da Allah da za mu samu sauki kuma za a dakatar da wannan kashe-kashen da ake yi a wannan jiha ta Zamfara.
Ganin cewar an ɗauki tsawon lokaci ana wannan kashe-kashe kame-kame, wanda kuma za a ga cewar mutane da ake ganin cewar mutanen ƙauye ne suke aiwatar da wannan abu, ta yaya za ku yi ku magance wannan tunda wasunsu ma ba ku kai ga sanin ko su wane ne suke wannan aikace-aikacen ba?
Kamar da ka sani duk dan Zamfara ya san mutanen Zamfara, saboda haka mutanen nan yawancin su akwai ɗan Zamfara cikin su da dama, kuma an san iyayen su, kuma alhamdulillah mun fara zama da iyayen su da kuma yawancin su, kuma mun kai ƙarshe dai mun yi yarjejeniyar cewa za a zo a zamna babban teburin da za a samu zama lafiya, wanda yake sun faɗa mana ƙorafe-ƙorafen su, kuma sun gaya mana waɗanda ke addabar su su ma akwai ƴan sa kai da ƴan banga da sauransu duk dai tsakanin suna waɗannan faɗace-faɗace, wanda ba mun yi zama da su yaren da ke daji ko mun yi zama da iyayen su, to kuma mun yi zama da su ƴan sa kai da ƴan banga da ƴan masu tsaron gari. Saboda haka dukkan mun gano yadda matsalolin suke, yanzu kokarin da muke yi sai mu ƙara haɗa su, kuma gabaki ɗaya mu zauna mu tabbatar da an tabbatar da wannan zaman na lafiya. Sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ko masarauta za mu yi kwamiti wanda zai zaga waɗannan masarautu, domin a je a gayyato duka sarakunan Fulani da su kuma ƴan sakai da ƴan banga da ƴan gilan JTF, duka haɗu a zamna da su gabaki ɗaya. A nan ne za a kai ƙarshe, inda ina tabbatar maka cewa in Allah ya yarda ba da daɗewa ba za a yi wannan shiri, za a fita kuma za a fara karɓar makamansu, domin da yawansu sun nuna cewa su ma wannan abun ba son shi suke yi ba, illa dai zalunci ne da kuma rashin gaskiya da ake yi, shi yasa su kuma suna ganin cewa ana cutar da su. Amma mu mun ɗauki matakai na mu tabbatar da mun shimfiɗar da gaskiya da adalci zuwa ga kowane ɗan jihar Zamfara.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Sabon gwamnan jihar Zamfara Bello Mutuwalla kenan a tattaunawar da suka yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma za mu koma Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda wasu ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani babban gangami a gaban ofishin jakadancin Sudan domin nuna ɓacin ransu bisa rikicin sojoji da fararen hula a ƙasar. Wakilin muryar Amurka daga Abuja, Hassan Mainakaina, ya aiko mana da rahoton.
Yadda wasu 'yan kungiyoyin fararen hula a Najeriya kenan suka mame ofishin jakadancin kasar Sudan da kenan Abuja a wani zanga-zangar lumana da nuna rashin jin daɗi bisa kashe-kashen da ake yi a kasar ta Sudan. Wannan na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar, wato Comrade Ariyo Dare Atoyi, ke cewar duk abin da ya shafi Sudan tamkar ya shafi Najeriya ne, don haka bai kamata shugabannin Najeriya da ma sauran shugabannin kasashen Afrika su riƙe hannu suna gani sojojin Sudan suna karkashe fararen hula kamar kaji ba. Menene hujjar sojojin Sudan za su ke kashe fararen hula a ɗaruruwansu? Ina dalili? Ko menene fargabar da waɗannan ƙungiyoyin fararen hulan Najeriya ke da shi?
That we are going to have influx of people moving into Nigeria from Sudan if Sudan becomes another Libya. If Sudan becomes another Afghanistan.
Mujin aka bari Sudan ta koma tamkar Libya, Syria ko Afghanistan, to za mu samu tutuɗowar ƴan gudun hijira zuwa nan Najeriya. Lallai hakan zai shafi Najeriya.
Sudan is going to affect Nigeria.
Tun dai bayan da zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin shekaru 30 na gwamnatin Lieutenant General Hassan Umar Ahmed El-Bashir, Sudan ke faman tsunduma cikin wani sabon rikici. Su dai ƙungiyoyin fararen hula na Sudan na neman shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar, Lieutenant General Abdul Fattah Al-Burhan, ya soka daga kan mukaminsa a nada shugaban rikon ƙwarya na fararen hula. Al'amarin da sojojin Sudan suka ce ba za ta yiwu ba, wai agola ya fi dan masu gida. Masu zanga-zangar na Abuja sun nemi tarayyar Afirka da ta shigo cikin al'amarin na Sudan don kawo sulhu. To amma tambayar da ake a nan shine, shin anya AU ka iya kawo wannan sulhu? Dr. Hussein Hassan wani masani ne a Najeriya.
yanzu zai iya kawo mamala don sarkakiya irin wannan na Gambia baya yayi musisi ba bayan an yi zabe ma a can Ivory Coast Alasan Watara sun yi abu makamannin wannan ba majalisar miki taro ma kawai na Afirka shugabanni da suka shiga ciki ba yadda aka tabbatar wa ainihin mai abun ba so saboda haka ba abin da zai hana
to amma doctor ai ana ganin kamar wani lokacin ita AU kaman zakin roba ne ba ta cizo ana ganin kamar wata rana ma ta ECOWAS ta fi AU muhimmanci wurin shiga tsakani a kasashe
to ai in dai ba abu ne yafi karfin wayannan din ba wayannan din ma za su iya daidaita komai ai
to amma doctor tun
da sai majalisar dinkin duniya sun shigo ciki wa ai
masu zanga zangan nan sun yi ta zanga zanga mulkin Al-Bashir bai kare ba har sai da sojojin suka shigo suka yi juyin mulki kuma yanzu lokaci daya ce sojojin su bar mulki a baiwa wani farin hula wanda shi ma ba zaben su aka yi ba kana ga anya su yan farin hula nan na Sudan sun yi adalci kuwa
ka da kayan bayan da su farin hula suke yi din zai ba da daman koda soje sun rike abun ba za su yi tsawon tsayuwa akan wannan abun ba gaskiya in ba su dantanta ba sai su hau kuma su yi mursisi akai amma yanzu kaman ko na Zimbabwe ne da ya faru a kwanakin baya sojojin ne da kansu suka hanbalar da gwamnatin amma ai kaga da yake dama akwai shiri ne musamman kaga ai ba su dauki wani dogon lokaci ba kuma suka ba da umarni aka zo aka yi zabe ko Najeriya ma da ka gani da muka shiga demokradiya ba farin hula ne suka yi bore suka yi jajance tukuna kafin nan sojojin suka yi watsi da abun ba kafin nan aka daura da an yi shiru har yanzu a soje nake
amma doctor abin da su masu zanga zanga na Abuja suke cewa shine suna tsoron wannan kashe-kashen da su sojojin Sudan suke wa masu zanga zanga kasar Sudan ka iya komawa ta mukar Libya ko Afghanistan kai baka wannan fargaba
amma zanga zanga ta lumana ne ai kawai ba za ka hau mutane kawai ka dinga dora musu dalma ba in mai mana ne sojoji ba za su kai musu farmaki ba amma kuna zanga zanga kuna fafashe kayan gwamnati shi mai hukuma ma wanda yake da bindiga a hannunsa tana daukan dubin kana harbin sa shi kuma yana da bindiga to ai kaga zai kai maka farmakin da ya fi naka
Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan mai na kaina masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11:17 na safe ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku to yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe amsar tambayar Surulwani Ibrahim da Musa Shu'aibu Halilu daga Kano da dai sauran masu sauraron mu da dama dake son jin tarihin masarautar Kano to idan masu tambayar na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wani masanin tarihi da ke Kano mai suna Malam Rilwani Ibrahim wanda Mahmud ya ci gaba da tambayar sa cewa
Sarki Muhammad Al-Fayyaz ne a lokacin jihadi da shekara nawa
a yazo kafin jihadi da shekara 300 ma da wani abu kafin jihadi shekara 1400 an kai yazo don fa'i jihadi kuma an yi ta 1804 da 7 sarkin Kano Sulaimani ya hau sarki bayan an gusar da wa'ancan sarakunan da suke yi kutumbawa
to shi kamar yayi fice tunda kaga yayi yana sako al'amura na sarautar musulunci ko kuma na sha'anin tafikar da jama'a ta sigar musulunci misali idan muka dauka misali da yadda ya saita gidan sarautar Kano kake cewa alƙiblar sa tana kallon Ka'aba misali da sauran al'amura da suka shafi kamba masha'anin musulunci kamar da tsarin ba haka yake ba kenan a sarakunan da suka gabace shi
kwarai ba haka tsarin yake ba suna abubuwa da yawa wanda daga sarkin Kano ya ji shine aka fara musulunci ya zama cewa shine ya fi daukaka amma da ma tun ba goda sarakunan nan suna sallah
na'am
sai dai mutanen gari addini ba shi da muhimmanci a wurin su yawa shi kuma ya ji ya mai da cewa to yanzu fa addinin mu na kasa musulunci ne
na'am
saboda kowa dole kowa ya musulunci da can mutane suna yin musulunci da ku to shi kuma rumfa da yazo
amma sai kaga dama
yawa shi kuma rumfa da yazo sai ya ƙara daukaka abun tunda kafin zuwan rumfa ai ana yin addini kuma malamai kashi-kashi sun zo da littafai iri-iri suka kakawo su jami sagir su fa shifa da sauransu duk an zo da su amma ba a yin abubuwan kamar yanda rumfan ya asasa ya tabbatar da tsarin na musulunci ya tabbatar da mulki irin nasa wanda babu wanda ya fito da shi a kasar Hausa
ana maganar Kano ta shekara 2000 da wani abu wai ita Kano daga lokacin da aka sare ta ta zama gari aka kafa sarautar ta ko kuma a sai bayan wani karni
ai ka san shi sarauta da mulki ba abu ne wanda yake faruwa a rana ɗaya wannan wanda muka gani misali kaga Bagoda sun yi nasu rumfa ya zo yayi nasa ya kakka abuwa Ibrahim Dabo wanda zamu zo mai bikin sa na shekara 200 shi ma ya kawo wasu abubuwa na tsarin mulki wanda shine yanzu zuriya su suke shekara 200 suna mulkin Kano to kaga kowa da nasa wanda yazo daga ƙarshe zai hada yanzu kamar sarkin Kano na yanzu misali ai da akwai abubuwa wanda suke na rumfa da yake magajin rumfa ne akwai abubuwa wanda suke na Dabo kaga magajin Dabo ne kowa kawa akwai wasu abubuwa da suke na Sanusi kakansa wanda yake kaga shi halifan sa ne to abu ne wanda yake haduwa zuwa lokaci kaza ana samun cigaba ana samun karuwa ka gani ba shi ma kansa yanzu wannan sarkin ai da akwai abin da zai fito da shi wanda zai zama yawwa zai zama cewa nan gaba ya zama abin nan ya zama kaida a harkar mulki tunda duk sarkin da yazo Allah yana ba shi wata hikima da wata basira da wancan bai gada ba an yi wannan da sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero da wani sharifi yazo suna magana sai sharifin ya ce Allah ya sa sarki Allah ya sa ciro ma yafi ka sai sarki ya tirs wai an gama addu'a sai sharifi ya tambayi sarkin Kano Abdullahi Bayero ya sarki na ga fuskar ka ta canja dan na ce ciro ma yafi ka ai abin da nake nufi idan ciro ma bai fi ka ba gidan ku rushewa zai amma idan wanda ya gada ya fi wanda ya gada a wurin sa kaga abin gaba zai ta ci amma in ana ta ci baya wannan bai kai na haka har sai wata ran a shafe ku to haka sarauta take haka mulki yake haka zamani yake
da haka ne ita Kano bayan an samar da ita a hankali ne yanayin sarautar ta misali
ai ko kamar yanzu tara ta Kano nan da nake gaya mu ai ta canja da yawa misali tun daga kan shi Muhammadu Rumfan bayan ya tafi an zo an shigar da dan iya bayan ya tafi an cire barde an sa ya yake da suna ciro man haka su abubuwa suna tafiya yanzu in ka zo zaka kirga tarkanan tara ta kanan ma duk ba zaka sawa annan ma
kace sarki Muhammadu Rumfa yayi waɗannan hidindimu ne gabanin ma ai jihadi kenan da jihadi yazo ba wasu abubuwa da suka abinnan suka wanzu kenan sabbi tun da dama watakila an dama ita an dora sarautar Kano aliki a wannan alkibla
da jihadi yazo akwai abubuwa da yawa sababbi da suka zo saboda bayan rumfa ai kutumbawa ne suka zo su kuma kutumbawa addini ma bai dame su ba sosai saboda haka sun yi wa addini rikon sa kai na kashi su kai mata saboda haka shi yasa shi dan hudi ya zo ya tajiriji to kuma kaga abubuwan da aka kara a gidan sarautar Kano na addini sun karu daga lokacin da Muhammadu Rumfa da sarkin Kano Suleiman ya zama sarki har zuwa wannan sarkin da muke da shi yanzu kullum musulunci karuwa yake yi da fahimtar sa ana samun fahimta kikkiawa fuskantacciya
amma me nazari ya nuna dangane da yadda aka tsara da cewa shi wanda ya gaji Muhammadu Rumfa yayi wa sha'anin addini sako-sako menene
su kutumba su ma sun faɗi wannan a cikin Tarikh Arbab Kano Kano Chronicle har wani abu wai suka yi shi wai dirki shi dirkin nan aka samu Qur'ani aka lullube shi duk shekara sai a yanka shanu aka yanka shanin sai a dauki fatar sai a sake lullube Qur'anin wani abu dai haka nasu na surkulle can abun nan din su to kaga ai daga baya suka sako wannan bayan rumfa
kamar wannan yana nuna cewa ba su da fahimta ta addinin musulunci kamar shi yadda
ba su da shi kansa rumfa ai kaga ba wai malami bane amma su malam Dabo su Suleiman ai malamai ne wanda yake sun fahimci addini sosai kuma za su suna yin ijtihadi suna karance-karancen su sanin Kano Dabo mahalli tafi ya rubuta wanda yake yana nuna cewa ya mutane za su samu haɗin kai da abubuwa da kuma
su kutumbawa kenan da suka zo sarauta kamar babu karatu kuma zuciyar bata damu da sha'anin addini
ai sun ba sa ba su dauki addinin da muhimmanci ba ka fahimta ba su akwai abubuwa da yawa su ka bashi a cikin harkar addini suna dai sallah ba za mu ce ba sa sallah amma addini suna harada abubuwa na bid'o'i da shehu dan fodi yaka ka gani kamar irin su wannan dirki din da sauran su da yake alwali shi ma da kansa ya soke dirkin sai suka ce tunda ka taba girki kuwa mulkin ka ya kare to da aka zo aka yi jihadi kuma mulkin sa ya kare kaga sai can Allah ya musu istidraji da wannan abunan nan nasu
da wannan canci haka duk da ka ga mana magana ta uku din nan da sauran yanayin majalisar sarki yake da aka samu jihadi an kawo sauye-sauye na sha'anin madafin iko da tafikar da mulki
kware da gaske an ka kawo abubuwa da yawa wanda yake babu su kafin zuwan jihadi tunda jihadi kuma ya ɗebo mutane an ƙara samun mutane wasu daban sun shiga harkar ba kamar yadda yake da can wasu ƴan tsirarru ne kaɗai suke ba su an samu ƙarin al'umma da suke jibanci mulki ba irin yadda yake da ba kuma an rarrage abubuwa ba kamar yadda ake a da mutane ana danniya sosai ka gane su kuma sun kawo wani adalci game da yadda za a tafiyar da mutane
misali lokacin zamanin Kutumbawa baya ga rashin daukar al'amarin addinin da muhimmanci akwai kuma yanayi na danniya
kwarai da gaske to ai shi yasa da aka zo ra'ayi jihadin mutane da yawa suka bada gudunmuwa kamar yanzu idan ka zo za ka yi juyin mulki ai za ka ga mutane wasu za su ce suna so saboda wani abu da ba sa jin daɗi ko ba haka ba to saboda haka idan kuma ya zama cewa ka zo za ka yi baka samu goyon baya ba a kaga ya nuna cewa mutanen da suke mulki ana son su indai kana mulki aka zo aka tumbuke ka ai da matsala ko ba haka ba to saboda haka su akwai abubuwan da suke yi wanda mutane na kasar ba sa jin daɗi a wannan lokaci to shi yasa kuma suka yi kokari su mutanen suka ba wa masu jihadi gudunmuwa aka tumbuke wannan mulki da aka tumbuke kuma aka samu daidaito da kwanciyar hankali a ƙasa da haɓakar arziki tunda mutane sun samu goyon bayan hukuma ta kare su da dukiyoyinsu kuma an yi adalci fiye da yadda ake da saboda haka arziki ya ƙaru.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado da ke bamu tarihin masarautar Kano da wakilinmu a kanan Mahmud Ibrahim Kwari da Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin kenan da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Hukumomin yankin Hong Kong sun dakatar da wani shiri na mika waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar China domin a yi musu shari'a. Shirin da ke kunshi a wani kuduri wanda ya haifar da gagarumar zanga-zanga a yankin. A yau asuba shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Lam ta bayyana cewa za a dakatar da shirin har sai sun kammala tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan lamarin. An samu ra'ayi masu saɓani a tsakanin Amurka da Guatemala kan wata yarjejeniya da za ta daƙile mutanen da ke fitowa daga yankin tsakiyar Amurka domin neman mafaka a ƙasar Amurka. Hakan na nufin burin gwamnatin shugaba Trump na ganin an zauna an tattauna kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta kwararar baƙin zuwa wato cikin gaggawa zai fuskanci tsaiko a cewar wani rahoton cikin gida da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana. A baya wata ganawa ko kuma wata tawaga mai membobi uku ta yi tattaki zuwa Guatemala domin neman amincewar wani kuduri da fadar White House ta tsara wanda zai samar da wata ƙasa ta uku a matsayin ta mafaka.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Fitek Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
la meilleure musique et les derniers